Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 3 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kuma makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To kuma kun gama jin labarai, za ku ji irin halin da ake ciki a jihar Florida, yayin da ake kyautar zaton isar mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian, wacce hukumomi suka ce za ta zo da ruwa kamar da bakin kwarya, wanda ka iya jefa yankin cikin ambaliya. Bayan haka kuma za mu kawo muku shirin a dawo lafiya wanda da shirya zan gabatar. Sule Mumuni Barma kuma na tafi da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Akwai kuma sakonni da kuka aiko mana wanda za mu gabatar muku, amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum saurari, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, mutane kalilan ne suka iya barci a Bahamas da daren jiya, bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Dorian ta dare kan tsibirin Grand Bahama ta yi tawargaza shi da iska mai matukar ƙarfi da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. Prime Minister Bahamas Howard Mendes ya tabbatar da mutuwar mutane akalla 5 a tsibirin Abaco na Bahamas. Yana mai bayyana barnar da ta auku a arewacin Bahamas da ta bakinsa abinda ba a taba gani ba kuma mai matukar yawa. Dorian ce mahaukaciyar guguwa mafi karfi da ta taba dira kan doran kasa cikin tsawon shekaru 84, kuma ita ce mafi muni da ta taba dira kan Bahamas. Prime Minister Minis ya ce dogarawan tsaron gabar Amurka sun isa Abaco don su taimaka da ayyukan ceto. To amma dole a dakatar da ayyukan ceto mafi yawa har sai bayan guguwar ta yi sauki. A Hong Kong, dubun-dubatan ɗalibai sun taru jiya Litini a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati, bayan da suka ƙaurace ma azuzuwansu saboda buƙatar gwamnati ta saurari 'yan rajin kare demokradiyya da ke zanga-zanga, waɗanda suka shafe kusan watanni 3 suna ta gangami a kan tituna. Waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce 'yan makarantar sakandare wajen 10,000 ne suka ƙaurace ma azuzuwansu, kuma mai yiwuwa ma wasu ɗaliban kuma kimanin rabin wannan adadin ne suka yi gangami a daura da tsakiyar birnin. Ɗaliban sun sanya baƙaƙen kaya irin na ƙungiyar da ke zanga-zangar, da fuskokinsu a rurrufe suka buƙaci gwamnati ta saurari buƙatu wajen 5, waɗanda suka haɗa da janye dokar nan ta ikon ta sakiyar mai laifi zuwa China, da kuma kafa kwamitin binciken cin zarafin da 'yan sanda suka yi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin wata fashewar da ta auku a birnin Kabul da daren jiya Litini, 'yan sa'o'i kawai bayan da wani wakilin Amurka a tattaunawar da ake da Taliban ɗin ya nuna ma shugaban Afghanistan Ashraf Ghani dalla-dallar muhimman batutuwa da ke cikin wata yarjejeniyar da za ta kai ga janyewar dubban sojojin Amurka daga Afghanistan. Fashewar wadda ta auku a rukunin ginin Green Village, wanda ke kunshe da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ɗakunan baƙi, ya halaka mutane a ƙalla 5 ya kuma raunata wasu 50, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar ta harkokin cikin gida Nazarar Rahmi. Ana kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu ɗin zai ƙaru saboda yawan gine-ginen da suka ruguje. Tun da farko a jami'an gwamnatin Amurka dai sun ce sun cima yarjejeniya kan daftarin jadawalin yarjejeniyar da Taliban, wadda za ta buƙaci sojojin Amurka su janye daga sansanonin soji 5 da ke Afghanistan cikin kwanaki 135, bayan rattaba hannu kan kundin yarjejeniyar. jiya Litini Iraki ta tabbatar da wato ta dakatar da aikin gidan talabijin din Alhura wanda Amurka ke daukar nauyin sa bayan da ya yada wani rahoto na zargin aikata almundahana a cibiyoyin addini na Sunni da Shi'a a kasar. Shirin mai tsawon minti 12 wanda aka yada ranar Asabar ya zargin cewa hukumomin addinai na amfani da kudaden gwamnati ba bisa ka'ida ba wajen gudanar da wuraren addinai da harkokin siye da sayar da gine-gine. Hukumar kula da harkokin sadarwa da jaridanci na kasar ya zargi koko ta zargi gidan talabijin din da son zuciya da kuma bata suna, tana mai cewa babu kwarewa da ka'ida wajen tsara rahoton. Ba a yi adalci ba kuma ba a tuntubi majiyoyi masu tushe ba, da haka ta umarci gidan talabijin din wanda ke yada shirye-shiryensa da Larabci a gabar ta tsakiya da kuma arewacin Afirka da ya daina har sai ya gyara tsarinsa ya kuma nemi ahuwa. Jiya Litini, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya yi barazanar korar duk wasu 'yan jam'iyyar ra'ayin riƙau da suka bijire muddin suka nemi su taka masa birki a yunkurinsa na fitar da Birtaniya daga tarayyar Turai ba tare da wani shari'i ba. Kujera mai rinjaye guda ce kadai Johnson ke da ita a Majalisar Dokokin Ƙasar. To amma a yayin da majalisar ke shirin dawowa yau Talata daga hutun bazarar sama, 'yan majalisa wajen 20 daga cikin 'yan ra'ayin riƙau ka iya bin sahun 'yan adawa a majalisar wajen taka ma gwamnati birki a yunkurin Johnson na fitar da Birtaniya daga tarayyar Turai ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da zayyana sharaɗin ficewar ba. Mai magana da yawun sabon Prime Minister na Birtaniya ya gaya ma manema labarai cewa zai zama shirme kwata-kwata a ce 'yan majalisar dokokin da a baya suka ƙi amincewa da yarjejeniyar ficewa sau uku su sake ƙoƙarin yin kafar ungulu a yunkurin da Johnson ke yi na tattaunawa kan irin yarjejeniyar da za su iya goyon bayan ta.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamadalla, duk da cewa masana yanayi sun ce karfin mahaukaciyar guguwar nan ta Dorian da ake kirza tun za ta afkawa jihar Florida ya yi kasa, amma kuma an yi wa mazauna yankin kashedi cewa za a iya samun ambaliyar ruwan sama wadda zai zo kamar da bakin kwarya. Dr. Nasir Damowa, mazaunin jihar Florida ne kuma ya yi mana fashin baki akan halin da ake ciki a hira da nai da shi, yana cewa
a halin yanzu dai wasu hankali ya dan kwanta da aka ji cewa guguwar ba za ta zo ma Florida da kai tsaye ba, za ta dai bi ta tsaya a can East Coast, wato
gabar tekun gabashin.
To shi ne sai mutane sun dan kwanta da hankali, amma duk haka nan masana da kuma hukumomi suna nan suna cewa kada a saku saboda yanda ita guguwar ta kasance ga ta tana da ƙarfi. Ka san yanzu ƙarfin guguwar ya kai kamar 150 mil kowace sa'a, amma kuma ita tana tafiya akan mil ɗaya kowane sa'a, kare kenan tsaye take wuri
haka.
To a hadarin haka nan suka ce tana iya tayi ruwa masu yawa sosai. To kaga yanzu kasar ta Florida wannan dama wannan wata na August da wuce an yi ruwa sosai, to kaga dika take aka ce a zo mata ruwa da yawa, to ana gurin kamar a samu ambaliya da kuma sauran abubuwan da barna da ruwa sai aikawa. Saboda haka shine hukumomi da kuma masana suna jan kunnen mutane cewa kada a saku game da wannan cewa don an ga ta rage ƙarfi a yadibin cewa kuma ana ganin kamar ba za ta zo Florida direct ba, to kada mutane su saku da wannan. An ce kowa ya tattara abubuwan da aka ce a tanada na abinci da kuma kamar misali masu prescription na magani na magunguna su bude shi su aje. Sannan su ma 'yan kwana-kwana suna nan sun yi shiri irin nasu na cewa kamar misali waɗanda suke kamar waɗanda ba su da lafiya haka irin gidajen tsofaffin nan
haka,
ana na ayin shirye-shirye ko da ta kama in za a kwashi su daga wurin a kwashi su.
To kaban da kake an ce ku tashi koko wurin ku da sauki?
To wurin mu daman mu muna tsaki ga arewa ta tsakiya. Wato North Central na Florida muna tsakiya. To amma duk da haka nan dai an ce mu shirin ku ta kwana ko da aka yi yanzu kaga kamar ita jami'a ta wannan garin da muke wato University of Florida na Florida. Sun yi sanarwa cewa daman suna da wurare da ake iya fakewa. In kaga baka da wurin da zaka gudu kamar toilet ta hita kana aikaje can suna da mafaka wanda suke wa mutane a kyauta. Sai kai sauri ka isa. To ka ji shirin da aka yi. Ona ana nan da yake mu ba mu cika samun irin wannan ambaliya ba ko kuma guguwar ta yi ƙari saboda muna inland sosai muna ciki.
Daban da abin da zan tambayi ka kenan da yake ba saba samun irin ambaliya mai karfi a can Florida din ba. To wannan karo da ake hasashen samun wannan abu wani irin matakai ne su hukumomi suke dauka misali yadda za a yi saurin kwasan ruwa da sauransu idan an samu ambaliyar?
Ni to kaga shi kwasan ruwa dai nan Florida zai wuya. Saboda tun fil azal wato water table kaman ruwan kasa na Florida yana kusa da kasa in kai kamar gina ta mita uku ko hudu ba za ka kai ma mita hudu ba za ka cimma ruwa. So kaga cewa a kwashi ruwan ba zai abin nan lallai kawai abin da aka hijja shine idan akwai gidaje wanda ke da hawa
to kamar benaye
sosai yawa sai su tai kamar ita wannan jami'a ta Florida din tana da irin waɗannan gidajen. To sai shine aka yi shirin da suka yi kenan idan ta kama sai aka yi mutane a wurin amma gaskiya babu wani abu da za a yi game da na kwashi ruwan nan saboda tumfil az babu drainage na babu makwarara ta kwarai ta ruwa saboda ruwan suna kusa ga ƙasa tumfil az.
To shin wani irin tanadi ne kuma kuka yi ba kanku ganin irin kira da hukumomi suka yi?
To lalle mu daman mutum filazar mukan sayi abinci na wata ɗaya haka mu aje mukan je nan garin Jacksonville da yake kusa da mu je mu suna sayar da abinci na halal hakan ga sai mu je mu siyo abinci mai ɗan dama haka sai mu aje. To daman mu muna da wannan kuma muna da abubuwan girki kamar na gas da kuma makwabcin mu shekaran jiya ma ya kira ni ya ce min koda muna su ya so a risho na mai aiki da gas wanda ana iya ɗaukar ta jiri shi muna a musu mu yi amfani da shi don muna su yaji yadda shirin da muka yi mu.
Dokta Nasir Damowa kenan mazaunin jihar Florida. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi wane ne zai duba ni
da fata an shakata da wannan wakar na wato na zayarin zamani. Wadannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti 15 kusan 16 na dare a nan Washington. Ga kuma shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku munkiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ne ke kawo ƙarshen hirar da muka faro da wani babban jami'in kungiyar ma'aikatan motocin haya ta NURTW a Kano, Kabir Yakasai, wanda yake bayyana mana yadda suke gudanar da ayyukansu. A hirarraki da suka gabata tsakanin Kabir Yakasai na kungiyar NURTW da kuma wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari sun taɓo abubuwa da dama. A yau Mahmud Kwari ya fara ne da tambayarsa kamar haka.
Akwai ƙalubale watakila ta hanyar da kuke gudanar da ayyukan nan, musamman yanzu in ka kalli tafiyar nan taku za ta shekara akalla kusan 5 zuwa sama da haka daga lokacin da kuka fara aiki a nan bayan da kuka taso daga inda kuke a baya. Amma gashi nan ko ɗazuna ji wani passenger, wani driver yana korafin ku wato kwaririka da inda ruwa yake taruwa da ramuka ga sunan wurare daban-daban. Me ke faruwa watakila kuma gashi a hannu guda kuna karɓar abin da kuke kira rabano?
To alhamdulillah akwai su abin da shafi bangaren tasha ko bangaren gyaran tasha, kasa akwai kamfani wanda yake karɓar tashoshi a hannun gwamnati yake gudanar da al'amuransa tsakaninsa da gwamnati. Kuma alhamdulillah shekarar da ta wuce dai shi wannan kamfani ya dan shigo ya bakin gwargwado na yara cikin tayan nan da dai bai kai ga kammalawa ba gaba daya. To amma yanzu hakan Allah ya yarda muna kan kadamin tunatar da shi wannan kamfani akan da Allah ya zo ya taimaka ya ƙara gyara mana wannan gudumin, kamar yadda ka faɗa mu ma kanmu muna shan korafi daga gurin mutane akan wannan tasha ta mu.
Kaman kana gaya min cewa gwamnati ta dankawa wani kamfani ita wannan tasha kenan ta Kano Line?
Wannan gaskiya ne. Zahiri.
To misali akwai sharuɗa ko kuma da ka'idodin da ku tunda kuma kuna cikin masu ruwa da tsaki akan wani haka, ya ake tafi kada tsari?
Kamar tsakaninmu da su kamfani? A tsakaninmu da kamfani alhamdulillah babu wata matsala gaskiya tsakaninmu da shi.
Misali ko wata yarjejeniya da aka yi da gwamnati tsakaninta da kamfani?
To ba mamaki a matsayina na ƙasa kila ko bangaren ciyaman ya san wani abu wanda ya shafi wannan wanda ni ban sani ba. To ban sani ba ko akwai wani yarjejeniya a sama tsakanin ciyaman wanda da shi daga shi wannan kamfani wanda ni ban sani ba. Ba mamaki kuma akwai wata yarjejeniya, amma dai ni abinda na sani shi nake gaya.
Na ga kaman kuna da rabano kuna karbar a hannun direbobi misali. Shi kamfani kuke ba ko gwamnati?
Rabano da ka gani anan ban san wanne ka gani daga ciki ba. Mu dai
na ga idan mota za ta fita ana miƙawa kaman ɗaya daga cikin jami'in ku na gora.
Ma'aikata ne na kamfani. Yawwa su ne ma'aikatan kamfani wanda gansu a bakin gate, inda dai bai lori zai fita ya kawo su bashi receipt ya kawo kuɗi ya biya. Wannan shi ne abin da suke yi.
Ya kake ganin za a kyautata harkokin sufuri a Najeriya?
To alhamdulillah abubuwan da za a kyautata harkar sufuri a Najeriya, abu na farko dai babban matsalar mu shine hanya. Rashin hanya ko rashin kyan hanya shine babban abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya. Saboda zaka ga abubuwa da dama suna faruwa wanda in ka bincika zaka tabbatar da cewa matsalar hanya ne. Yanzu yan kwanaki da suka wuce an yi accident anan idan ka bar takai kafin ka je Kacheko, wanda a take a gurin kusan mutum 20 sun rasu banda waɗanda suka karere da waɗanda suka samu mugayen raunuka. Kuma wurin matsala ce ta rashin kyan hanya a gurin, ramuka ne a gurin. To wannan shine babban matsalar mu ga bangaren gyara harkar sufuri.
To kukan tuntubar gwamnati ko ku ankarar da ita gamatin da ku ne dai kuka fi mu'amala da hanyar nan da ku da fasinjoji?
To alhamdulillah kafin mu kai ga gwamnati akwai hukumar kare haɗura ta ƙasa musamman aerosafety, sukan ɗan shigo haka jefi-jefi su masu kan yi tunatarwa ga direbobi. To sau da yawa mukan gabatar musu da wannan korafi na mu babban program ɗinmu shi ne matsalar mutu hanya ya kamata kamar yadda suke zuwa suke wayarwa da direbobi kai to ya kasance suna wayarwa da gwamnati ko kuma suna wa gwamnati kamar tunatarwa kan cewar muna da ban problem na matsalar abin da ya fada mu shine bangaren matsalar hanya yawa wannan shine abin da yake damun mu musamman harkar ta safari a yanzu
yaya batun su kuma yawanci musamman ba kwa ma'ala da wasu kungiyoyi ne haka masu zaman kansu ne suke watakila rajin kare rayuka ko kuma haƙoƙin mutane
to wannan bangaren wallahi da hukumar mu'amala da shauran kungiyoyi shi ma ba za a ce ba a yi ba to amma ka san kowanne hurumi akwai hurumin sa komai akwai hurumin sa ba da so in shiga wani hurumi wanda ba da hawa
Toma da la'anan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan hirar a mako mai zuwa za mu kawo muku wani shiri mai ƙayatarwa akan faɗakar da hukumomi game da kare ɗimbin rayuka da ake asaran su ta hatsarin mota akan hanyoyinmu. Yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da bakun nashi Kabir ya kasai na NURTW a Kano da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mani Barma zai gabatar mana da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Canard de Chine, wacce ta ruwaito cewa jami'an tsaro a garin Galmi da ke yankin Tawa sun kama wasu mutane biyu ɗauke da kilogram 15 na zinarin da suka ɓoye a motar su ƙilar Marsandi. Jaridar ta ce binciken farko-farko ya gano cewa daga Kano suka fito da wannan haja da nufin shigar da ita birnin Yamai sai dai dubunsu ta cika akan hanya. Jaridar Le Nouveau Républicain na cewa hukumar Duan ta ƙasar Niger da takwarorinta ta Burkina Faso da ta Togo sun bayyana shirin jona wayoyi a tsakaninsu da zammar baiwa juna haske a game da kai da kawon hajoji. Jaridar ta ce wannan wata hanya ce da ƙasashen uku ke son amfani da ita don yakar masu kewaye hanyoyin biyan haraji da masu cin hanci, yayin da ɗaya gefe matakin da ke fara aiki a ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa zai magance cije-cijen jami'an tsaro a kan hanya. Jaridar AIR Info na cewa jami'an tsaro a yankin Maradi sun kama wani jami'in fafutuka Abdu Dan Neto bayan da aka yi ta yaɗa muryarsa a shafukan sada zumunta yana mai zargin hukumomi da yunkurin ɓoye gaskiyar lamari a dangane da wata jaka shaƙe da dalolin Amurka wacce wasu 'yan Nijar suka tsinta a Najeriya a jajibirin sallar layya. Jaridar ta ce kafin a ji abin da binciken kotu zai bayar, bayanai daga ma'aikatar gwamnan Maradi na cewa miliyan 1 na dalar Amurka ne yake cikin wannan jaka, yayin da wasu kuwa ke ganin yawan waɗannan kuɗaɗe ya zarce haka. Mafarin wannan kace na ce da ke ƙara ƙarfafa a yanzu haka. Makarkare da jaridar Lebanon wacce ta bayyana cewa matafiya akan hanyar Tawa a Agadez Arlet na ci gaba da ɗanɗana kuɗa sakamakon mummunar lalacewar wannan hanya da a wurare da dama ba a ganin kwalta sai rere ko duwatsu, wai kuma ita ce hanyar da Areva ke bi wajen fitar da ƙarfen uranium ɗin da kamfanin ke haƙa a karkarar Arlet zuwa ƙasashen waje yau shekaru sama da 40. Jaridar ta ce Allah kaɗai ya san irin wahalhalun da matafiya ke sha musamman a wannan lokaci na damana da za a shafa kwanaki biyu ana jiran wucewar ruwan ƙorama kafin motoci su wuce, kamar yadda a kwanan nan fasinjoji mata da yara da tsofaffi suka tsinci kansu cikin irin wannan mawuyacin kangi, inji Lebanon. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuma saurare kuke aiko mana ta wayan tarho.
Assalamu alaikum BOM mai magana Alraf, kana gaskiya a babban koritar jinin makonin a yau zan bayyana ra'ayina ne da tsarin boda ya kamata gwamnatin Najeriya ta sake tunani a ringa sanin cewa rufe boda bai yi ba, a ringa samarwa ana bari abubuwa suna shigowa ƙasa don ci gaba kuma tabbatar da tsaro a kan iyaka. Na gode da Al-Rab kana gaskiya.
Assalamu alaikum sashen Hausan wuri a Amurka sunana Al-Adil Sa'ad da siya jirin da gina da gina da gina. Wannan halin da ake yi da masu yi da ya ke da ke fi sun zuwa ya ke cin hanci da rashawa da ta'adar sun fi ne a kowa ɗan sa'adar da ke san hanci ne ko mutuwa da ke samun za a shi ke mai zagon ƙasa ke ce sosai da yadda za a samun nasara a yaƙi da cin hanci da ta'adar sun fi ne suke baza 'yan ta'adar kowane fanni na Najeriya. Kada ake shugaban ƙasa ya samu nasara a turage ce da farin jinin shi ya fushi sai ta Allah ya sa kuwa kuma ko kuwa ne Allah zai kunya ta sai sai masu rage.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Dan Lami Jojo Kadara jihar Lagos Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya yake bodan da aka yi ana cikin shekara biyar kiga bodan aitinan hanyoyi tunanin arifi wannan ba alheri ba ne. Kun ba mu takabbali ne wannan ba shekara biyar boda tana nan harjoyi to na alheri a wurin nan sai ta ce ba ya kamata ku canza tunani wannan tara ino za biyo ku a ce mu talakawa muna cikin wani halin kunci wannan bai dace ba wannan abin da ne yanka ma ya kamata ku sake nazari wannan kun bar talakawa cikin wahala.
Magana Malam Ibrahim Profesional Utku a nan ƙarfe kuma zamawa ta da Bauchi Najeriya da Iran kuma ina yin fasaka addu'a manyan malamai da sama da ɗan zama da Iklamin wannan ra'ayin ruwa da aka yarda mu da shi na bana kuma yi alakamar sauƙinsa a lokacin da mu nan sallallahu alaihi wasallam. Mai magana Malam Ibrahim Profesional Utku a nan ƙarfe kuma zamawa ta da
assalamu alaikum. Mai magana malam Miranan Hula Gollo jihar Bauchi. Ina so na yi amfani da wannan dama ne kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya cewa duk halin da muke ciki mu roƙi Allah shi zai fidda mu a cikin halin da muke ciki. In kuwa muka tsaya muna ƙorafi muna cin mutuncin wani muna zagin wani muna zargin wani to Ruhu baya fidda mu halin da muke ciki don mu daɗe a ciki. Amma mu yadda jin daɗin Allah ne a wahala ta Allah ce. Rayuwa ta Allah ce, mutuwa ta Allah ne, arzikin daga Allah ne, talauci daga Allah ne. To idan muka haka mun samu lafiya.
Kuma da lasa a ci gaba da aiko mana da sakonni. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku takaitaccen labaran duniya.
To a takaice, mutane kalilan ne suka iya barci a Bahamas da daren jiya bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Dorian ta dira kan tsibirin Grand Bahama ta yi tawar gaza shi da iska mai ƙarfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga waɗanda suka yi alƙawarin taimakawa a yaƙin da ake da cutar Ebola da su cika alƙawarinsu yayin da ya kai ziyara Congo don bayar da gudunmawa a yaƙin da ake da cutar. A Hong Kong, dubun-dubatan ɗalibai sun taru jiya Litinin a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati don ci gaba da zanga-zanga.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai can da la'asariya za a yi wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da kuma shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Ibrahim Almasi Garba da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya bada umarni Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai an jima. Assalamu alaikum.